بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 26 yau kudu ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1444 wanda yayi daidai da 26 ga watan March shekara ta 2023 miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau domin yin tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin da ya fi shahara da masallacin Malam Bakko, Allah ya ji kansa. Muna cikin Suratul Kahf. Yau za mu ci gaba da ayan da na jiya. Na'am.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
نعم تو الله تعالى ينشيوا من ذن الله sallallahu alaihi wa sallam watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika, ka karanta abinda aka yi wahayi zuwa gare ka na littafin ubangijinka. A cikin wannan aya Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya karanta abinda aka yi masa wahayi na littafin ubangiji. Sai Allah ta'ala ke cewa la mubaddila li kalimati, babu mai iya musanya maganan Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tajida min dunihi multahada, kuma baka iya samun wani hanyar karkacewa ko hanyar koyewa daga ainihi a kuma bayan Allah. To kaga wannan aya ya karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lazimci tilawa na Alkur'ani. Idan an ce tilawa, malamai suna cewa tilawa ya kunshi abubuwa guda biyu ne. Abun farko a karanta, wato a yi tilawan Alkur'ani. Bayan an yi tilawan Kur'ani, sannan mataki na biyu shine a tabbaka abinda Kur'ani ya karantar. Kenan shi kalmar tilawa ba wai ya kunshi kawai karatu bane shi kadai kawai. Mutum ya karanta, ya yi aiki da abinda ya karanta, wannan shine tilawa. Shi ya sanya Aminu Shaqibi a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan da ya kawo wannan aya din, aya ta 27 watlu, sai ce wannan kalmar watlu shamilun litilawa bi ma'anar qira'a wa tilwi bi ma'anar ittiba, ce wannan kalma na watlu ya game ya kunshi ma'anar tilawa, wanda tilawa ya kunshi ma'anar alqira'a, sannan kuma ya kunshi ma'anan at-tilwi bi ma'anan ittiba. Shi at-tilwi din nan ya kunshi ma'anan bi, kenan anan wajen ka karanta Alkur'ani kuma ka bi dokokin Alkur'ani, ka dabbaka Alkur'ani wajen aqidanka, ka dabbaka shi wajen ibadanka, ka dabbaka shi wajen mu'amalanka, ka dabbaka shi wajen sulukinka. To wannan shine abinda wannan aya ke nunawa. Da yawa daga cikin mutane sun ɗauka tilawa kawai ya kunshi kawai mutum ya karanta ne shi kenan. A'a, mutum ya karanta Alkur'ani kuma ya yi aiki da abin da Alkur'ani ya kunsa. Sannan a wata aya Allah ta'ala yana cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis sala, ka karanta abin da aka yi maka wahayi na lissafi sa'annan ka tsaya da sallah. kamar yadda Allah yake a cikin suratul Nahl yana cewa inna ma umirtu an a'budu rabba hadhihi al-baldati allati harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-qur'an. Kaga a cikin wannan aya manzon Allah yace inna ma umirtu an a'budu rabba hadhihi al-balda, kawai an umurce ni ne in bauta ma ubangijin wannan gari allazi harramaha, ubangijin da ya haramta wannan gari. Wala hu kullu shay, Allah ta'ala yana da kullu shay, kowani irin abu. Wa umirtu an akuna min al-muslimin, an umurce ni in zamanto daga cikin masu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an atlu al-qur'an, sannan Allah ta'ala ya ce in yi tilawa, in karanta al-qur'ani, sannan kuma in dabbaka abinda al-qur'ani ya kumsa. Sannan Allah ya fito karara ya nuna mana al-qur'ani ba littafi bane kawai na karatu, littafi ne na karatu, littafi ne na aiki. Allah ta'ala yana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushrikeen. Kaga ittabi ma uhiya ilayka min rabbika, kai biyayya ga abinda aka yi maka wahayi daga ubangijinka. Kaga sai Allah ya nuna mana shi alqur'ani bayan ka karanta to kai biyayya ga sakon alqur'ani din la ilaha illa hu. Allah ta'ala babu abun bautawa da gaskiya sai shi. Wa a'rid 'anil mushrikeen, ka kauda kai daga mushrikai. A wata aya Allah ta'ala ke cewa fastamsik billazi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim, kai riko da abin da aka yi maka wahayi ya rasulullah, lalle kai kana kan hanya madaidaici. Kada kai shakka, kada kai kokwanto, kada ka damu da suka masu suka da aibantawan masu aibantawa. An gane ko? A nan wajen Allah ta'ala yana kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, saboda wasu daga cikin kafirai suna zaginsa, suna kiransa mai sihiri, wasu na kiransa boka, wasu na kiransa maƙaryaci. Shi yasa sai Allah ta'ala ya ce kai riko da abin da aka yi maka wahayi na alƙur'ani, kada kai shakka, lallai kana kan hanya madaidaici. Sannan a wata aya Allah ke cewa qul ma kuntu bir'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum, ka ce musu ya rasulullah, ka gaya wa kafiran Makka cewa ba ni ne farko daga cikin manzanni ba, an turo manzanni da yawa kuma sun yi da'awa irin wannan da'awa da nayi, sun yi da'awa irin da'awan da nayi na cewa a bauta ma Allah shi kadai, kada ai shirka da shi. Ma kuntu bir'an min ar-rusul, ba ni ne farau daga cikin manzanni ba, wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum, kuma ni ban san gaibi ba, ban san abin da za a aikata gare ni ko gare ku. In attabi'u illa ma yuha ilayya, ba komai nake bi ba face abin da aka yi min wahayi. Kenan manzo sallallahu alaihi wasallam baya gina wani hukunci da ka. Manzo Allah duk abin da kaga ya aikata yana aikata abin da aka yi masa wahayi ne daga Ubangiji. An gane wannan ko? Sannan a wata aya a lokacin da kafirai suka nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya dan sassauta musu, cewa manzon Allah, Allah yana saukan mai da wasu ayoyi masu zafi, ayoyin da ke aibanta gumakansu, ayoyin da ke wawaitar da hankalinsu, ayoyin da ke lalata ainihin al'adunsu. Suka ce wa'annan ayoyi sun yi zafi, manzon Allah ya dan sassauta a dan canza wasu ayoyi na alqur'ani domin alqur'ani ya yi zafi da yawa. To a lokacin da kafirai suka yi wannan magana, suka nema daga manzon Allah ya dan sassauta ra'ayinsa, ya dan sassauta sukan da yake musu, sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yana gaya wa manzon Allah ya isa musu da wannan sako. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya, ka ce musu ya rasulullah ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, wato bai dace a gare ni, ba zai yiwu a gare ni ba. An ubaddilahu, in canza alqur'ani min tilqa'i nafsi ta bangaren kaina da ra'ayina kawai in attabi'u illa ma yuha ilayya ni bana bin wani abu face abinda aka yi min wahayi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim lalle ni ina jin tsoro ba idan na saba ma ubangiji na ina jin tsoron azaban wani yini mai girma kaga da wannan aya kenan wato idan malami ya san gaskiya ya san ga abinda Allah ya faɗa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to baya halatta ya canza wannan abun domin ya faranta ma wasu mutane rai idan ka san gaskiya gaskiya ne ka faɗe shi duk dacin sa koda wannan gaskiya ba zai faranta wa mutane rai ba in ka san abinda ka faɗa gaskiya ne kawai ka faɗe shi an gane ko idan kana matsayinka na malami na addini sai ka canza gaskiya dan ka faranta ma wasu rai ko ka dan sassauta wani abu daga cikin dokokin Allah dan ka faranta ma wasu mutane rai to lallai kai shirin fuskantar azaban Allah shine abinda manzo Allah ya faɗa inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim lallai ni ina jin tsoro in na saba ma ubangiji na nazo na rage wani abu daga cikin alqur'ani ko na dan ƙara wani abu ko na dan sassauta wani abu dan in faranta muku rai to ina jin tsoron azabun wani yini mai girma kaga ashe kenan anan wajen Allah ta'ala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na manzo ya fara karanta alqur'ani kafin ya karantar da sauran mutane sannan kuma ya fara dabbaka alqur'ani yayi aiki da shi kafin ya kira sauran mutane da shi kada ya zamanto malami ya zamanto fitilla yana haskaka sauran mutane yana kona kanshi an gane wannan ko misalin malami wanda ya karanci alqur'ani amma ya zamanto baya aiki da shi to misalin mutumin da yake kaman fitilla ne wanda yake yana haskaka mutane suna ganin haske suna fa'idantuwa da shi amma kuma shi yana cutar da kanshi an gano wannan ayi Allah ta'ala ya ba mu misalin mutanen da Allah ya ba a Taurat littafin Allah sa'an nan ya zamanto ba su yi aiki da shi ba Allah yana cewa masalul ladina humilut taura summa lam yahmiluha ka masalul himar yahmilu asfara misalin mutumin da aka ba su a Taurat aka ba su amana na a Taurat sa'an nan ba su dauki wannan amana ba su yi aiki da shi ba kamar salin himar misalin jaki ne ya hamilu asfara da yake dauke da ainihin littattafai gashi dauke da littattafai masu muhimmanci amma kuma zai iya zaunawa a bola zai iya zaunawa a wajen kwata saboda an daura mai littattafan da bai san amfanin su ba to wannan shine misalin malami wanda Allah ya bashi zurfin ilimi na addini amma sai ya karkace yin biyayya ga abin da Allah ya faɗa an gane wannan aiki to kai malami wanda Allah ta'ala ya baka amana na isar da sakon Allah kai ne ka fi cancanta ka fara dabbaka wannan abin kafin ka karantar da wani ata'muruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun ata'muruna an-nas bil birr shin za ku rinka umurtar mutane da da'a wa tanzauna anfusakum amma kuna mantawa da kawukanku wa antum tatluna alkitab alhali kuna karanta littafin Allah kullum sai Allah yace afala taqilun shin ba ku da hankali ne ashe duk mutumin da Allah ya bashi ilimi kuma ya san gaskiya sai ya zamanto ya ki tabbata wannan gaskiya a wajen aqidar shi a wajen ibadar shi a wajen mu'amalar shi to misalin shi misalin mutumin da yake bashi da hankali ne an gano wannan ai ha idan mutum yana da hankali yaya za a yi mutum ya ga aljanna kirkiri ya kauce ma aljanna ya je ya shiga wuta kaga babu hankali saboda haka watul ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati babu wanda ya ife canza kalmar Allah abinda Allah ya faɗa cewa zina haramun ne wannan haramcin yana nan ila yawmil qiyama shirka kafirci ne wannan kafircin yana nan ila yawmil qiyama ina fatan gane wannan duk dokan da Allah ya kawo a cikin alqur'ani wani malami duk ilimin da Allah ya bashi bashi da iko ya canza abin da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani. Dokan Allah yana nan yanda yake har ila yawmul kiyama. Haka nan idan manzon Allah ya faɗi magana sallallahu alaihi wasallam, wani malami duk zurfin ilimin sa bashi da iko yayi kwana ko yayi tawili ya karyata maganar manzon Allah. Idan yayi kwana yayi tawili ya karyata maganar manzon Allah, in ma dan goyen bayan dariƙar sa ko dan goyen bayan mazhaban sa ko dan goyen bayan wani ra'ayi nashi, to Allah ta'ala ya riga ya masa raddi, la mubaddila li kalimati, babu wanda ya isa ya canza maganar Allah. An gane ba ka iya canza maganar Allah ta bangaren rubutu. Abinda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani yafi ƙarfin a canza shi, domin Allah ta'ala ya saukar da wannan wahayi na Al-Qur'ani, kuma shi da kansa ya ɗauki nauyin zai tsare Al-Qur'ani ɗin. Saboda al'umman da suka gabata na Ahlul Kitab, Allah ta'ala ya ba su amanar littafi, sai malami ya ɗauki alƙalami ya goge abinda ya ga ya saba ma ra'ayinsa, ya rubuta abinda ya daidai da ra'ayinsa. Ina fatan gane wannan. Shi yasa idan kuka duba yanzu littattafan Ahlul Kitab kamar su Bible yanzu, za ka ga Bible daban-daban. Akwai Revised Standard Version, akwai King James Version, akwai Jehovah Witness Version, akwai Roman Catholic Version, kala-kala. Kuma a cikinsu akwai surorin da ke cikin wannan babu su a cikin wancan. Allah ta'ala ya bai wa malamai na Ahlul Kitab amana na littafin Allah, amma suka ci amana. To kasancewan Al-Qur'ani shine sako na ƙarshe, wanda daga Al-Qur'ani babu wani littafin da za a ƙara saukarwa, kuma daga manzon Allah babu wani manzon da za a ƙara aikowa. Al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawhum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Saka addinin musulunci shine sako na ƙarshe, daga gare shi babu wani addini. Manzon Allah shine manzo na ƙarshe, daga gare shi babu wani manzo. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Daga manzo babu wani manzo misali. To kaga idan har Allah ya yarda aka canza Al-Qur'ani, idan har Allah bai ba sunnan manzon Allah kariya ba, to zai zamanto addinin musulunci wato an yi kace-kace da shi kenan. To wannan shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya gaya mana shi da kansa cewa yayi alƙawarin zai ba Al-Qur'ani kariya, yayi alƙawari zai ba sunnan manzon Allah kariya. Allah ta'ala yayi bayani dangane da Al-Qur'ani, yana cewa wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Cewa lalle Al-Qur'ani la kitabul aziz, littafi ne kagar koyo. Babu wanda zai iya kwaikwayon Al-Qur'ani ya rubuta littafi irin shi. Babu wanda zai iya goge wata aya na Qur'ani ya rubuta wata aya. Babu wanda zai iya rage wani abu daga cikin sa. Babu wanda zai iya canza komai daga cikin Al-Qur'ani. Wannan kalubale ne Allah ya yi wa kafiran duniya gabaki daya. An gane alaman cewa Al-Qur'ani littafi ne daga Allah, littafi ne wanda gagar koyo ne shi. An gane ko qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Kace musu da za a tara mutane da aljannu gabaki daya akan su zo da misalin wannan Al-Qur'ani din, sai Allah yake la ya'tuna bi mithlihi, ba za su iya zuwa da misalin Al-Qur'ani ba har abada. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, koda sashen sun zauna suna taimakon sashi, rubuta kaza, goje kaza, share kaza, ƙara kaza, koda ainihin kafiran duniya sun taru daga cikin mutane da aljannu a samu gogaggu wanda suna da fasaha, suna da zalaka, suna da balaga, suna da zurfin ƙwaƙwalwa, da za su taru don su kawo misalin wannan Al-Qur'ani din ko su iya canza shi? La ya'tuna bi mithlihi, ba za su iya zuwa da misalin shi ba. Kaga wannan Allah ta'ala ya ƙalubalanci kafiran duniya tun daga wancan lokacin. Fa shekara nawa yanzu? Shekara wajen 1000 da wani abu ba. Allah ya faɗi wannan magana. Shi me kuke tunani, inda kafirai sun san za su iya canza wannan Al-Qur'ani ko su kawo misalin shi su kure manzon Allah su kure Allah da kuke gani da sun yi ai wannan qur'ani wannan kalubale yana nan har yanzu da ya kamata ainihin yahudawa da nasara wanda sun goge wajen makirci su zauna su hana kansu bacci su kirkiro aya ko su kirkiro wata sura daidai da alqur'ani ko kuma wanda ya fi alqur'ani tunda Allah ya ce ba za su taɓa kawo irin shi ba an gano wannan ko kuma Allah gashi ya ce la mubaddila li kalimati babu wanda zai iya canza kalmomin Allah subhanahu wataala an gano wannan ko to kuma Allah ta'ala ya faɗa a wata aya cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da zikiri kuma lalle mu ne zamu kare shi menene zikiri a nan wajen to wasu malamai masu kuskuren fassara da wannan suka ce Allah ya yi alƙawarin zai ba alƙur'ani kariya amma bai alƙawarin zai ba hadisi kariya ba wai wannan aya Allah na cewa ne lalle mu muka saukar da alƙur'ani ko mu za mu ba alƙur'ani kariya an gani shin wannan zikir din yana maganar alƙur'ani ne shi kadai ko yana maganar alƙur'ani ne da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka ce alƙur'ani ne shi kadai idan Allah ya ba gundarin alƙur'ani kariya amma kuma ya zamanto bayanin alƙur'ani bai da kariya an kara alƙur'ani kenan dan ƙur'ani ya kunshi bangare guda biyu akwai shi kanshi alƙur'ani sannan akwai bayanin da Allah ya turo manzo dan yayi wa alƙur'ani an gani shin tilawan ne kawai yake da kariya amma bayanin ba shi da kariya in ka ce tilawan na da kariya to an tsare tilawan amma bayanin tilawan bai da kariya to me kenan aka yi ya nuna kenan cewa addinin musulunci bai da kariya kenan dan Allah fa cewa yayi al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum yau din nan kafirai sun ɗeba tsammani daga addinin ku in za a iya canza hadisin manzon Allah har ya zamanto malaman musulunci ba su gano ba to ai kafirai ba su ɗeba tsammani daga addinin mu ba ya nuna kafirai suna da iko akan addinin mu tunda kafirai da zindikai sun daɗe suna zaunawa su kirkiro hadisan ƙarya amma Allah ta'ala sai ya azurta malaman musulunci da isnadi al-isnadu min ad-din walau la isnad la qala man sha'a ma sha'a isnadi yana daga cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗi abin da ya ga dama a cikin addini ina ba tan gane wannan har ma wani daga cikin salaf yana cewa al-isnad silahul mu'min idza lam yakul ma'ahu silah fa bi ayyi shay'in yuqatil isnadi kaman makami ne na mu'mini idan mu'mini bai da makami da me zai yaki kaman yanda Allah ya ba Qur'ani kariya haka Allah ya ba hadisin manzon Allah kariya an gani ta yaya aka kara hadisin manzon Allah an kara hadisi ta hanyar isnadi na ba san gani ana ganin zamanin Khalid bin Abdullah al-Qasri an kama wani zindiki wanda ya kirkiro hadisai sun fi dubu ya jingina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin hadisan akwai hadisan da ya kirkiro na falalan Aliyu bin Abi Talib ya fifita shi akan sauran sahabbai ya fifita Aliyu akan Abubakar da Umar ya bashi wani matsayi na isma a takaice ya kirkiro hadisai da yawa to lokacin da Khalid bin Abdullah ya ji labarin wannan bawan Allah mai kirkiro hadisan manzo Allah sai ya kama shi a lokacin shine Amirul Mu'minin da ya kama shi ya ba shi lokaci ya tuba bai tuwa ba sai ya sanya a kashe shi wasu malamai sun ce ma ai ba a ba shi damar tuwa tunda zindiki ne ba magana a ba shi lokacin tuba kawai yana kama shi kawai yanzu aka daure shi za a kashe shi kafin a kashe shi sai wannan zindiki ke cewa ko da ku kashe ni kun yi aikin banza saboda na zauna na kirkiro hadisai dubbai suna nan suna yawo cikin al'umma kuma ana aiki da su sai Khalid bin Abdullah al-Qasri Amirul Mu'minin Allah ya masa rahama sai ya ce ƙarya kake yi ko da ka kirkiro hadisan ƙarya Allah ya ba mu manya-manyan zarata na hadisi irin su Abdullah ibn Mubarak za su yi amfani da rariya na tace hadisi su rairaye su bambanta ta dakuwa da aya an gane za su dakuwa hadisan ƙarya su fito da shi su zubar da shi su tabbatar da hadisan ƙarya su tabbatar da hadisan gaskiya ina fatan gane wannan to saboda haka babu wanda yake zai canza musulunci an gane ko idan ka kirkiro wani ƙarya ka jingina Allah ta'ala ya riga ya azurta al'umma da manyan malamai wanda ba sa tsoron zargin mai zargi in ka kawo bid'a ne su fito su nuna ma al'umma wannan abin da ka kawo bid'a ne ba gaskiya bane in kana so ne ka kawo wani shubha dan ka halaka da al'umma wayannan malamai suna nan za su yi bayani ina fatan gane wannan saka wannan tunani a cire shi cewa wai Allah ya yi alƙawarin kare Qur'ani bai alƙawarin kare hadisi ba in ka faɗa haka kaman ka ce kenan maganan Allah ya zama ƙarya wa iyaz billah da yace al yawma ya isal ladina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawhum ashe kenan kafirai kenan ba su dai ba tsammani daga addininmu ba saboda haka babu mai iya canza addini an gane to wannan ta bangaren kauniya kadariya kenan wato Allah ya riga ya kaddara alqur'ani ya bashi kariya ba mai iya canza shi ta bangaren shari'a kuma Allah ta'ala bai ba wani malami iko ba duk zufin ilimin malami idan Allah ya ce shan giya haram babu wani malamin da yake da hurumi ya ce shan giya ya halatta in Allah ya ce zina haram babu wani malami da yake da hurumi ya ce zina ya halatta na fatan gane wannan shi malami aikin shi kawai shine ya fassara ma Qur'ani da hadisi shi aikin shi kenan ya nuna ma yanda ake aiki da Al-Qur'ani da hadisi amma malami ba shi da ƙarfin da zai iya canza wani abu an gane ku idan malami har ya iya canza wani abu to malamin ya mai da kanshi ba yahudi su ba yahuda su ne suke canza maganar Allah su murda shi gwargwadon yanda zai biya buƙatar manufarsu amma malaman musulunci su suna da ainihin amana abinda Allah ya faɗa haka za su tsaya su fassara shi yanda yake ina fatan gane wannan to shine Allah yake cewa walan tajida min dunihi multahada to duk mutumin da yazo ya canza maganar Allah yazo ya canza fatawa ga abinda Allah ya faɗa sai ya murda shi to lalle wannan mutumin sai ya gamu da Allah wannan mutumin ba zai samu ainihin malaba ba ba shi da hanyar da zai iya labewa ya iya koyewa ya samu tsira daga azaban Allah babu an gane wannan ai saboda haka wannan shine walan tajida min dunihi multahada ka duba a duniya gaba ɗaya ba mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah ya gaya wa manzon Allah idan ya canza mai maganar shi dan Allah ya gaya wa manzon Allah Allah ta'ala ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wati ko ashe da manzon Allah zai dan kirkiro wani ƙarya ya jingina zuwa ga Allah yace Allah ne yace alhali ra'ayin kanshi ne Allah yace la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da hannun dama thumma laqata'na minhu al-wati sanan wallahi zamu yanke masa laka zai zama to duk wani garkuwan jikinsa zamu sassake shi mu yanke shi ya zama to bashi da wani katabus gaba daya kuma minkum min amir a kuma minkum min ahadin anhu hajizin daga cikin ku babu wani a duniya da zai iya bada kariya ga manzon Allah in yayi haka to Allah ta'ala ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai canza komai ba Allah ya san haka amma ya faɗa haka an gane me yasa Allah ya amfani da manzon Allah a yi buga misali da shi shine kamar yanda Bahaushe ke cewa a tauna tsakuwa da aimi a ba a ya tsoro in har Allah zai gaya wa manzon Allah haka to mu ba in ba da aula an gane annabi yake cewa qul inni la amliku lakum darra wala rashada qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada illa balaga minallahi wa risalati ko qul inni la amliku lakum darra wala rashada kace ni bana iya mallakan cutarwa ko shiryawa wa yake mallakan ya cutar da wani ko ya shiryar da shi Allah ne shi Allah yake da wannan iko qul inni la yujirani minallahi ahadun kace lalle ni babu wanda zai iya kare ni daga azaban Allah in na kauce ma dokokin Allah in har ban isar da sakon Allah ba babu wanda zai iya kare ni daga azaban Allah walan ajida min dunihi multahada kuma ban da wani hanya da zan iya faudewa in iya kaucewa daga azaban Allah kuma bayan sa illa balaga min Allahi wa risalati. Abinda kawai zai kwace ni shine mai isar da sakon Allah da manzancin sa, kawai sakon da Allah ya bani in ina so samu tsira, abinda Allah ya bani sako in isar da shi yanda yake. Kai ma a matsayin ka na malamin addini, kai kana matsayin khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan malami ya hau kan munbari yana wakiltar waye? Manzon Allah. Ashe sakon da ya kamata ya isar sako ne wanda manzon Allah yake isarwa, kada ya kawo wani abu na san ranshi a cikin wannan sako din. Saboda an ce al-ulama'u warasatul anbiya warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafir. Malamai magada annabawa ne. Me annabawa suka gadar? Warasul ilma. Annabawa sun gadar da ilimi ne. Man akhaza bihi akhaza bihazzin wafir. Duk wanda ya riko da ilimi to hakika ya yi riko da wani rabo wanda yake cikakke. Allah ta'ala shi taimake mu. Na'am.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا.
نعم الله سبحانه وتعالى ينا با منزل الله صلى الله عليه وسلم حقوري وترانا من يمن ينكفر مكة سنزو وجن منزل الله صلى الله عليه وسلم سكتشي سنزو وجنشي sai suka tarar manzon Allah yana tare da wasu daga cikin sahabbansa. Sahabban nan su ne Ammar bin Yasir da su Suhaib ar-Rumi da su Bilal da Ibn Mas'ud da wasu daga cikin sahabbai. To kuma waɗannan bayin Allah wato ba mutane ba ne masu galihu a cikin Larabawa. An gane su Ammar bin Yasir da sauransu da su Bilal, wasu daga cikinsu bayi ne, wasu daga cikinsu bararrun bayi ne su. To kuma gashi su ne suka fara musulunta, su ne suke zaune a majalisun manzon Allah suna sauraron sakon Allah. To ga kafiran Makka sun zo, sai suka zo suka ga ainihin manya-manyan sahabban manzon Allah tare da manzon Allah. To shi ne suka buƙaci cewa za su dinga zuwa suna sauraron sakon manzon Allah, suna sha'awa su dinga sauraron sakon manzon Allah. Amma hanzari ba gudu ba, idan har manzon Allah yana so saurari sakon shi to lallai sai ya kori waɗannan bayin nan da waɗannan bararrun bayin nan da waɗannan talakawan nan. Su suna da sarauta, wasu daga cikinsu manya-manyan masu kuɗi ne, su gaskiya ba za su iya zaunawa da bayinsu ba, ba za su iya zaunawa da talakawa ba. An gane wannan ko? Akwai hadisi wanda Imam Muslim ya ruwaito a cikin sahihi din shi, kuma Hakim ya kawo a cikin Mustadrak daga hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu yake cewa wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajul min Huzayl wa Bilal wa rajulani lasu usammihima. Yace na kasance a wannan lokacin da kafiran suka zo, wato na kasance da ni ne da Abdullahi bin Mas'ud da wani mutum daga cikin kabilan Huzayl da Bilal da wasu mutane biyu wanda na manta ba zan iya ambatan su ba. An gane ko? Sai kafiran suka buƙaci manzon Allah ya kori waɗannan sahabban, in ya kore su za su saurari sakon shi. Sai aka ce fa waqa fi nafsi rasulillahi ma sha Allahu an yaqa, sai ya auka a cikin ran manzon Allah abinda Allah ya so ya auka. A lokacin suka ce ya rasulullah, ya Muhammad, muna so mu saurari sakonka, amma in akwai waɗannan talakawan, in akwai waɗannan bararrun bayin nan, gaskiya ba za mu iya sauraron su. Sai manzo Allah ya fara dan tunani haka, to ko dai dan sallama waɗannan in ya so daga bayan a neme su ba wai zai wulakanta su ba. Shi a tunanin manzo sallallahu alaihi wasallam manya-manyan mutane masu sarauta da manya-manyan masu kuɗi idan suka musulunta ai shikenan za su janyo sauran mutane tunda galiban idan sarki ya musulunta to mabiya sukan bi shi fadawa sukan bi shi zaka ga idan kaje wa'azin maguzawa har kai sa'a sarkin maguzawan ya musulunta zaka ga duk mutanen garin maguzawa sun bi shi sun musulunta an gane to sai manzon Allah yayi tunanin shine ma'ana sai dan wani abu ya dan auka a ransa wanda Allah ya so ya auka a ransa din manzon Allah yana ta tunani yana ta tunani dangane da lamarin an gane wannan ko shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya din ya nuna wa manzon Allah wannan abun kada ya kusura mai saurare su sai Allah ya ce wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka haƙurtar da kanka ya rasulullah tare da waɗannan da suke kiran ubangijin su safa da maraice su bilal su miqdad su ammar bin yasir sun riga sun amshi musulunci kuma kullun suna ambaton ubangiji safa da maraice ina fatan gane to kai haƙuri da su kai haƙuri ka haƙurtar da kanka tare da waɗannan da suke kiran ubangijin su safa da maraice yuriduna wajhahu suna neman fuskan Allah subhanahu wata'ala suna neman yardan Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce wala ta'du aynaka anhum kada idanka ya kuskure ya kauce daga gare su ko da wasa ya rasulullah kar ka yadda idanka ya kauce daga wayannan bayin Allah turidu zinatal hayati dunya wai kana nufin kwalliyar rayuwar duniya kar ka kuskura ya rasulullah idanka ya kauce daga waɗannan mutane kana neman rayuwar duniya mai rayuwar duniya da ake nufi a nan wajen yana neman manya-manyan masu sarauta su musulunta yana neman manya-manyan masu kuɗi na Makka su musulunta yana ganin in suka musulunta to daga nan za a samu ƙananan ma za su musulunta ina fatan gane sai Allah ta'ala ya nuna irin wannan da'awa kuskure ne irin wannan tunani kuskure ne shi a musulunci wanda ya zo da shi ake yi idan talaka ya fara zuwa da shi muke yi babu wanda zai zo ya ce mana ga wanda ya fara zuwa ya zo ya yi imani da mu ya yi imani da saƙon da muke karantarwa sai ya ce to ai ga wasu manyan masu kuɗi sun zo ai ga wasu manya-manyan masu sarauta sun zo to tunda sun zo to talakawan nan a kore su a saurari waɗannan manyan wannan shi ne ake cewa sakina dabi ga waɗannan ka tabbatar sun musulunta an ce ka kore su waɗannan kana so kai musu da'awa ne su musulunta shin menene tunaninka ko suna so su yi maka wayau ne su raba ka da waɗancan su kuma su yi musulunta ina fatan gane wannan to ba shi daga cikin usulubin karantarwar musulunci wai a fara sauraron manya tukuna a fara yin wa'azi ga sarakuna a fara yin wa'azi ga masu kuɗi kafin ƙanana wannan kuskure ne ba wa'azin musulunci ba ne an gane shine nake ji wasu ke cewa wai ai wai manya sai sun gyaru sannan ƙanana su gyaru akwai wani karatu da na ji kwanan nan da na ji wani bawan Allah yana ƙoƙarin ya rusa ƙa'idar nan na kamata kunu yi wallah alaikum ina fatan gane wannan wai ai sarakuna in sun gyaru masu mulki in sun gyaru su za su gyara talakawa to shi wa'azin musulunci da manzo Allah ya fara da'awa a cikin da'awansa shi manzo Allah bai tumfari masu mulki ba kawai yana karantar da tauhidi ne ga al'umma kuma mutanen da suka musulunta da su aka yi aiki an gane wannan ko kusan manzo Allah a cikin da'awansa ma alaƙar da manzo Allah ya yi da masu mulki kaɗan ne mafi yawan da'awan manzo Allah yana ba da hankali ne ga mutane musamman ma awam ga magarin mutane su musulunta an gane wannan ko manzo Allah da yake rubuta wasiƙa zuwa ga manya-manyan sarakuna kamar Hiraqal annabi ya rubuta mai wasiƙa ya musulunta kamar su Kisra annabi ya rubuta musu wasiƙa su musulunta amma manzo Allah bai ba da hankali ya ce lalle sai sarakuna sun fara musulunta sa'annan kaza ba in za a fara gini ana fara gini ne daga ƙasa in ana so fa gini yayi kyau ana farawa daga ina ne daga ƙasa idan mu talakawa na ƙasa muka gyaru muka bi dokokin Allah Allah shi kuma alƙawari yayi cewa in mun gyaru shi kuma zai gyara mana sama Allah ke da sama qul illahumma malikal mulk tutil mulka wa man tasha a gane ka ce musu ya Allah kai ne mamallakin mulki kana bada mulki ga wa ga wanda ka so ashe shi malamin zai fara da'awa kawai yayi da'awa ya karantar da al'umma in ya karantar da al'umma in masu mulki sun gane alhamdulillah in ba su gane bai ci gaba da karantarwa ya tsaya ya gina kasa idan aka samu foundation yayi kyau sai aka yi gini yaya idan aka yi gini daga sama fa ana tun zubo bulo daga sama me zai faru kana zaune sai daga bulo ya fado maka ko dole ne gini ana farawa daga kasa ne sannan yayi sama to mana ji wani yana cewa wai wannan kaida ƙarya ne kuma wanda ya faɗi wannan magana zance na gaskiya yana da kokari wajen yada sunna yana da kokari wajen karantarwa abu sunna kuma yana kokari ya kawo hujjoji shi duk manganin shi zai kawo zai ce ku duba maganar lajina ad-da'ima malami ne mai kokari to amma anan wajen gaskiya sai ya faɗi warwar saboda wannan ka'ida kamata ku ni yuwalla alaikum tabbas ba hadisin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya dace da alqur'ani ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga anan wajen manzon Allah ya fara da'awa sai manya-manyan masu kuɗi suka nemi a yi mai a dunkwari su a kyale talakawa annabi ya ce a Allah ya ce ma annabi kaka kuskura ku duba lokacin da manzon Allah ya fara yana kiran manya-manyan kafirai su Walid ibn Mughira su wane ne yana musu wa'azi sai ga Abdullahi ibn Umm Maktum wannan makahon daga cikin sahabbai sai ya zo wajen manzon Allah yana ya Muhammad ka karantar da ni abin da Allah ya sanar da kai ya Muhammad to annabi ya shiga cikin kunci yana gani in ya saurare shi waɗannan sarakuna yake so su gane yana so waɗannan manyan su gane sai annabi ya danji kunci bai ji daɗi ba shi ko wannan bawan Allah ya matsa yana so a bashi muzulunci su kuma waɗancan ana ba su ba sa ma son su amsa shine Allah ya saukar da abasa wata walla an ja abul a'ma ya yanko da fuska ya murtuke fuska ranci ya baci ya juya baya saboda makaho ya zo masa wa ma yudrika la allahu yazaka me ya sanar da kai ko wala Allah wannan makaho din zai tsarkaka ya tabbu kalmar shahada yayi ruko da musulunci yanda ya kamata aw yazakaru fatanfa ahu dhikra ko wannan bawan Allah wannan makaho da ya zo ma ko zai saurari wa'azi wannan wa'azi ya amfane shi me ya sanar da kai ko haka ba zai faru ba amma manin sagana amma wanda ya wadatu da wa'azinka baya ma bukatan wa'azinka yana so ya ma dodorido fa anta anhu ya fa anta lahu tafadda kai kuma kana jin faran shi wanda ya wadatu da du'a da da'awanka ga mai son da'awanka tana kaura sai ga wanda ya wadatu da da'awanka ta bada hankali a kan shi wa ma alayka Allah ya zakka mai ruwanka da shi dan bai musulunta ba mai ruwanka da shi kai kai kira ga musulunci ka isar da sako wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba ya rage nashi ina fatan gane insha Allah za mu yi bayani sosai akan wannan kamata ku nuyu wallahi alaikum za mu yi bayani da hujjoji daga hadisan manzon Allah da kuma karantarwar magabata wanda zai nuna mana wannan ka'ida ba kuskure bane ba maganan banza bane ka'ida ne mai kyau ko muna fata wannan malami kamar yadda nace mutumin kirki ne mai kokarin yada sunna ne zamiya ne saboda haka in ya ji wannan wa'azi zai ji tsoron Allah ya gyara an gane wannan ko wala ta'du aynaka anhum kada ainihin idanuwanka su kauce daga gare su kauce daga wa talakawa turidu zinatal hayatid dunya wai kana son kulliyar rayuwar duniya karka kuskura kai haka a wata aya ai Allah cewa yi wala tadrudul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu kada ka koru wa'annan da suke kiran ubangijinsu da safe da maraice wai suna nufin fuskan Allah subhanahu wata'ala suna nufin yardan Allah Allah ya ce kada annabi ya kuskure yayi wannan wala tudi man aqfalna qalbahu an dhikrina kada kai da'a ga wanda muka rafkanar da zuciyarsa daga ambatan mu wanda zuciyarsa ya riga ya rafkana Allah ya riga ya rafkanar da shi daga ambatan Allah kamar wa'annan kafirai masu cewa a koru wa'annan talakawan to kada kai musu biyayya wata ba a hawa mu kuma har yazo ya bi san ransa wa kana amruhu furda, kuma ya kasance al'amarin shi sakaci ne kawai. An gane wannan ko? To kaga anan wajen Allah, maganar Allah ya nuna kaman ya ce ne fasbir li hukmi rabbika wala tudi minhum asiman aw kafura, ko kai hakuri ga hukuncin ubangijinka, kada kai da'a daga gare su ga mai saban Allah ko mai yawan kafirci. Wala tudi al kafirina wal munafiqina wa da'a zahu wa tawakkal ala Allah wa dulaw tudi hidu fayudhinu, su suna fatan ku dan yi sassauci akan ra'ayinku, suna fatan ku dan yi sassauci akan ra'ayinku, ku dan sassauta ku ce a dan bauta mu kuma kana wasu yan kwanaki, su ma sai ku dan yi sassauci daga zagin ku. In kaga makiyin Allah, kaga kafiri ko dan bid'a yana yawan sha'awan mai riko da sunna, to kai sassauci ne da ra'ayinka. Amma in zaka karantar da sunna yanda ya kamata, in zaka karantar da musulunci yanda ya kamata, to babu yanda zai kafiri ya soka, sai dai idan kafirin nan mai san gaskiya ne kawai. An gane wannan ko? To wannan shine Allah ta'ala ke cewa kada kai da'a ga wanda muka rabkanar da zuciyarsa daga ambaton mu, kuma ya kasance al'amarinsa furda. Shi wannan kalma furda din nan malamai sun tattauna akan shi, wanda ke ma'anar shi wa kana amruhu furda, ai ya kasance al'amarin shi at-tafrid, daga tafrid ne al'amarin shi, ya kasance sakaci ne, yayi sakaci bai bi addinin musulunci yanda ya kamata ba, ko kuma yayi sakaci daga neman gaskiya. Dan shi gaskiya idan mutun ya neme shi, to insha Allah zai same shi. An gane wannan ko? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, idan mutun yana neman gaskiya kuma ya dage akan neman gaskiyan, to insha Allah ta'ala ba zai mutu ba, face Allah ya nuna mai hanyar gaskiya din. To wannan shine furda a wajen wasu malamai. Sannan wasu malamai sun ce wa kana amruhu furda, ai kanat a'maluhu safhan wa diya'an wa tafridan, ya kasance ayyukansa wauta ne da kuma tozarta da kuma sakaci. Wasu ka ce a'a, shi wannan kalman furda min al-ifrad, daga ainihin wuce gona da gini ne ba, daga ifrad ne ba, daga tafrid ba. Kenan muka fassara wannan wala tudi man aqfalna qalbahu an dhikrina, kada kai da'a ga wanda muka rabkanar da zuciyarsa daga ambaton mu. Wata ba a hawawu, sai ya bi san ransa wa kana amruhu furda, ya kasance al'amarinsa wuce gona da gini. An gane ga abinda shari'a ya faɗa shi ya wuce abinda shari'a ya faɗa. An gane? To a nan wajen kaga mushriki yayi tafrid, saboda Allah ta'ala ya ce kada a bauta ma kowa sai shi, sai ya bauta ma wani Allah. Dan bid'a shi ma yayi me? Yayi tafrid, saboda dan bid'a yayi ifrat kai, dan bid'a ya ƙara wani abu akan abinda Allah ya karantar ko abinda manzon Allah ya karantar. Ga abinda manzon Allah ya faɗa shi kuma ya ƙara. To kaga a nan wajen al'amarin shi ya zama to wuce gona da iri kenan. An gane ko? To saboda haka shi wannan kalmar furda yana daukar ma'anoni da yawa. Wasu ma sun ce wannan kalmar furda yana daukar ma'anan al'amarin shi ya kasance barna ne. An gane? To za a iya daukar shi gaba daya. Duk mutumin da ya zama to al'amarin shi akwai sakaci, ya ki neman gaskiya ba zai san gaskiya. Sannan da wanda yake al'amarin shi yana wuce gona da iri, ga inda gaskiya yake amma zai wuce gaskiyan, to duk wa'annan gaba daya kada kai musu biyayya. An gane wannan ko? To wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa. To kaga idan muka duba wannan aya da kyau jama'a, za mu ga manhajin annabawa wajen da'awa su ya suke yin da'awansu. Annabawa suna fara gini ne daga ƙasa, suna gina al'umma kaɗan-kaɗan-kaɗan har al'umma su hau sama. Ba wai burin annabawa bane neman mulki. An gane? Idan muka ce wai burin annabawa shine su fara yin wa'azi ga masu mulki tukuna. An gane wannan ko? To wannan cewa a fara yin wa'azi ga masu mulki ba usulubi bane na malaman sunna. Usulubi ne na ikhwanul muslimin. Su burin su suna so ne su hau sama, ya zama to sama yana hannunsu. In suka samu sama, za su iya yin shiru dangane da aqidar mutane. Ya zama to ba sa yin wa'azi akan aqidar mutane, ba sa yin wa'azi akan manhajin mutane, su dai kawai su samu mulki. suna iya hada kai da kowa dan su kibar da gwamnati su dai burin su yaya zamu yi mu samu gwamnati yaya zamu yi ace sarki wani ko shugaba wani yana hannun mu da shi zamu ringa sarrafa al'amari an gane wannan ko to amma muka duba wannan aya da kyau zamu ga wannan aya ya saba makarantarwan wayannan mutane masu ganin cewa ana fara gini ne daga sama wai sai shugaba ya gyara sannan talakawa su gyara aina ka samu wannan da'awa din shin annabi nu da ya fara yin wa'azi shin wanda suka yi imani da shi akwai shugabanni to anan ya samu nasara akan da'awar shi ko bai samu ba annabi Musa da yake da'awa a cikin da'awar shi akwai shugabanni ya samu da'awa ya samu nasara ko bai samu ba annabi Ibrahim da yake da'awa a cikin da'awar sa akwai shugabanni shi dai ya faɗi gaskiya wanda suka bi su gabaki daya talakawa ne mafi yawa kamar yadda Hirakal ya faɗa ya ce da ya yi tambaya shin wai annabi Muhammad yana tambaya Abu Sufyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talakawa ne ke binci ko manyan masu mulki sai Abu Sufyan ya ce talakawa ne sai ce haka da awan manzanni yake haka da awan manzanni yake ina fatan gane wannan to kaga wannan kuskure ne misali akwai ka'ida kamar yadda na faɗa cewa an ce idan mutum zai fassara Qur'ani ko zai fassara hadisi to wajibi ne ya fassara shi akan manhaji na magabata fa in amanu bi misli ma amantu bihi fa qad ihtadaw idan sun yi imani da misalin abin da kuka yi imani sai sun samu shari'a ashe ana so imanin ku ya zama daidai da imanin wa imanin sahabbai to shi wannan ka'ida kamata ku yi wallahi alaikum ba hadisin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam maganganu ne na masu hikima ina ba san gani da kuma ka'idan nan na zulmul ummal zulmatul a'mal zalincin shugabanni duhu ne na ayyukanmu zalincin shugabanni duhu ne na me ayyukanmu in kaga shugabanni suna zalunta mu to aikin mu ba shi da kyau an gane wannan ko to Allah ta'ala yayi mana bayani a cikin alqur'ani dangane da wannan inda Allah ke cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da ya same ku na musiba yana samun ku saboda me saboda abin da hannayenku suka aikata ko abin da ya same ku na musiba yana samun ku saboda me abin da hannayenku suka aikata duk da cewa Allah wa ya'fu an kaseer yakan yi afuwa ga dewa idan muka duba wannan aya da kyau fasara ma ya gaba kuma ko nan aya muka daya ma zamu ga wannan ka'ida na kamata ku yi wallahi alaikum ta yi daidai ko yanzu samun shugabanci nagari ni'ima ne ko ba ni'ima bane samun kuma shugabanci mummunan shugabanci ba a samu shugabanni azzalumai suna zaluntar talakawa shin wannan azaba ne ko ba azaba bane azaba ne ko to yanzu Allah ya ce wa ma asabakum min musibati duk abin da ya same ku na musiba me yake janyo shi fa bima kasabat aydikum wato kuna samun wannan abu ne saboda abin da hannayenku suka aikata hannayenku su suka janyo muku kuka samu shugabanni azzalumai shugabanni da suke zaluntan ku an gane wannan ko Allah kuma yana cewa kamar sannan gashi nan a cikin wani hadisi Abu Shayb ya karbo daga Mansur bin Abil Aswad cewa na tambayi Amash daga maganar Allah ta'ala inda Allah ke cewa wa kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaksubun haka ne muke shugabantar da wasu sashen azzalumai akan sashi saboda abin da suke aikatawa kun ji wannan ko Allah yana shugabantar da sashen azzalumai akan me me yasa yake shugabantarwa bima kanu me yaksubun an gani Allah yana shugabantar da manya-manyan azzalumai akan ƙananan azzalumai idan mu talakawa muna zalunta junanmu muna kin bin dokokin Allah sai Allah ya shugabantar da manyan azzalumai akan mu shin ya fito ko ya fito ba to sannan yake cewa ma sabilituhum yaquluna fi an tambayi shi ainihin yace na tambayi Amash inji shi Abul Aswad na tambayi Amash ma sabilituhum yaquluna fi me ka ji magabata suna faɗa game da wannan aya Allah sai ce sabilituhum yaqulun na ji magabata suna cewa idza fasada an-nas umira alaihim shiraruhum idan mutane sun lalace sai a shugabantar da ashararansu akan su na batan gane haka nan yazo a cikin Ad-Durrul Mansur na Imam Suyuti mujalladi na 3 shafi na 358 sannan Imam Ad-Durrusi yana cewa a cikin littafin Sirajul Muluk mujalladi na 2 shafi na 477 yana cewa lam azal azma'un nas yaqulun ban guce ba ina jin mutane suna cewa a'malukum ummalukum wato ayyukanku wato shugabanninku sune ayyukanku wato shugabanninku ke rikidewa su koma wato ayyukanku ke rikidewa su koma min shugabanninku kama ta kunu yi wallahi alaikum yanda kuke haka ake shugabanci a gare ku shi Imam Ad-Durrusi yace ban guce ba ina jin wannan magana ina taji ana fada sai na rasa a ina ta samu wannan magana ni dai ba ga wani hadisin manzo Allah wanda ya nuni akai ba ila an zafirtu bi hadha al-ma'ana fil qur'an ko wata rana ina cikin karatun al-qur'ani kawai sai na dace da wannan ma'ana kawai sai naga ga aya nan karara qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wa kadhalika nuwalli ba'dan zalimina ba'dan bima kanu yaftibun haka muke shugabantar da sashen azzalimai akan sashe saboda abin da suke aikatawa an gane sai naga ga maganar Allah nan al-qur'ani Allah ya tabbatar da haka wa kana yuqal ya kasance ana cewa ma ankarta min zamanik fa inna ma afsadahu alayka amaluk duk abin da kai inkari na zamaninka kaga musiba yana ta samun ka a zamaninka fa inna ma afsadahu alayka bi amaluk to lalle aikinka ne ya lalata shi a gare ka zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bi zallamin lil abid abdul malik bin marwan yana cewa ma an saftumuna ya ma'ashar ra'iya ba ku yi mana adalci ba ya ku talakawa turiduna min nasirata abubakar wa umar wala tasiruna fina wala fi anfusikum bi siratihima yace ku talakawa ba ku yi mana adalci ba kuna so daga gare mu irin tabi'an abubakar da umar irin yanda abubakar da umar suka gudanar da mulki kuna so mu ma mu yi mulki haka amma ko ku talakawa dabi'anku ba dabi'u irin na mabiya abubakar da umar na zamaninsu ba ne ina ba san gane ko ba hujja yana cewa ba a mugun sarki sai mugun bai ba fadi ina ba san gane wannan sannan kuma Muhammad bin Yusuf ya rubuta wasiƙa kai dan uwan Muhammad bin Yusuf ɗalibin Abu Hanifa ne dan uwan shi ya rubuta wasiƙa yana kai ƙaran zaluncin shugabanni yana cewa gwamnatinsu yana zaluntar su kuma zalunci yayi yawa ya za su yi fa kataba ilaihi Muhammad bin Yusuf sai Muhammad bin Yusuf sai ya rubuta wasiƙa gare shi yana cewa balagani kitaba cewa wasiƙanka ya kai gare ni na karanta wasiƙanka wa tazkuru ma antum fihi abana kara ambatan abinda kuke kansa na zalunci walaysa yanbaghi liman ya'malu al-ma'siya an yumkira al-uquba an yumkira al-uquba baya kamata ga mutumin da yake aikata zanubi yayi inkarin azaba in kana aikata zanubi to kada kai inkarin abin da zai biyo baya walam arama antum fihi illa min shu'uli dhunub wassalam yace bana ganin abin da kuke kai na zalunci shugabanninku face shu'umci ne na zanubai to haka anan da yake nubi in kuna so Allah ya canza muku wannan al'amari ku yi yaya ku gyara halayen ku ina fatan gane wannan na to shi wannan bawan Allah ya ce wai ba sai talakawa sun gyaru ba to daga ina ce samun shugabanni daga talakawa ai duk wanda kaga yayi mulki ya fara ne asalin shi talaka ne shi ai dole sai mun gyara mu haka Allah ma ya faɗa in muka gyara ai shugabanci ni'ima ne na Allah Allah baya bada shi ga mutanen da ba sa gode ma ni'imansa Allah yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ke tare da mutane na ni'ima in Allah ya muku ni'ima kuka samu shugabanci na adalci kuka samu aminci a cikin ƙasa Allah baya kwace wannan sai in kun canza su ake nufin sun canza talakawa to insha Allah an ce lokaci yayi go to insha Allah za mu dafa daga inda muka tsaya za mu yi ƙarin bayani sosai kan wannan al'amari na an gane ku to kawai yanda na fahimta shi wannan malami ina ganin kaman bai ba abin tunani ba akwai magana da wasu ka faɗa masu hikima suke cewa wai wa kam min a'idin qawlan sahihan wa afatuhu min alfahmi saqimi da yawa mutum yakan aibanta magana ingantacce amma aibin shi mummunan fahimta an gane ku Allah shi taimake mu na wa alaikum salam eh wa anzala ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhi kaga Allah yace mun sauka maka da zikiri dan kai bayani ga mutane abin da aka saukar musu kaga ni an ce lokaci yayi ko subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk